Barkanmu da saduwa da kai cikin wannan shiri na matambayi baya bata. Shirin da ya saba zuwa maka a duk ranar Lahadi kuma a daidai wannan lokaci na tsawon awa guda da muka saba amsa tambayoyi da suka shafi addinin Musulunci tare da Dr. Ibrahim Adam Umar Disina. Yau ma da yardar Allah duk ta riga shigo zaure kuma kamar yadda muka saba za mu je ga shirin kai tsaye bayan mun dan sharuwa.
لنستفيقك أهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتجزينا
الحمد لله دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تبي سأل أدو وننشري ما لم يكن فعل هذا سوكتي كما يدعك سوا بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه يوم ما سولوا أدك إن كوكي نعم نسلم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وكشف من يوم zanyine akan lamarin fadi na san yanzu kusan ya zamto zancen da mutane ke yawan tattaunawa da mamaki daban al'ajabi na yawaitar wannan abu a tsakanin mutane wasu da yawa na tambayar menene hukuncin sa a shari'ar musulunci wasu kuma suna mamakin me ma yake jawowa ne abubuwa ne daban-daban da kuma zamanin da Allah ya kawo mu babbar abin da mutum ya kamata ya ƙara mai da hankali a kai kullum roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tabbatar da shi a kan bin Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sau da ƙafa tabbatuwa a kan imani tabbatuwa a kan addini duk yanda mutum ya kai da ƙarfin imani bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba amma annabi sallallahu alaihi wa sallama da kansa yana yawaita addu'ar cewa Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala ta'atika ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka ka tabbatar da zuciyata akan yi maka biyayya yawaita istighfari kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma da Allah yace ya gafarta masa abin da ya gabata da ma abin da zai zo nan gaba na kulakuran sa in yayi amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa na cewa da rikon kankamo wa istighfari neman gafara a gurin Allah subhanahu wa ta'ala neman yafiya barin laifin da mutum ya aikata ko yake aikatawa duk wannan yana cikin ma'anar istighfari saboda haka wannan zamani ne wanda yake a hargitse zamani ne wanda yake akwai rikici da yawa ba dan ba komai ba mun tinkari tashin alkiyama domin alkiyama ba za ta tashi ba sai akan ashararan mutane to haka nan sai ka ga mutanen jiya sun fi na yau kirki sun fi na yau addini sun fi na yau yin addini da gaskiya ko da kuwa a yanzu ilimi ya yawaita alamomin addini ya yawaita amma sai ka ga sau da yawa wani lokaci bin Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din bin addinin an fi yin sa da gaskiya da akan yanzu saboda haka irin waɗannan abubuwa da suka yawaita ba komai ke jawo su ba in banda wato karatuwar duniya da kuma rashin addini na hakika a tsakanin mutane mutane alhamdulillahi za ka ga abubuwa na ibada na fili ayyukan sallah azumi zuwa aikin haji zuwa umra mutane suna wato tururuwa akwai abin sha'awa yadda za ka ga mutane suke zumu dinyi amma abubuwa na zuciya hasada mugunta keta kyashi sabon Allah na boye kadan cikin mutane wanda Allah madaukakin sarki ya tsame su saboda wato yanda muka fi damuwa da abun fili sama da abun da yake boye wannan ma musiba ce wacce ke jawo sabo kasa mutane kana musu tsammanin nagarta sai kaga sun zamto wani abu malam awal
kamar Allah
a fadi kamar inda ka sani amma surare suka sani cewa hali ne na mutanen banza kuma musulunci ya tanadar da sharida hukunci ga wanda ya fadi duk da yake cewa bai zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye da sunansa ba amma malamai sun ambata cikin malaman farko Imam Malik a cikin Muwatta Malik da waɗanda suka biyo masa baya sun ambata hukuncin fadi cewa hukuncinsa a gurin malamai shine hukuncin zina idan mutum ya taɓa yin aure sai a jefe shi in kuma bai taɓa yin aure ba sai a yi masa bulala a kore shi sannan kuma a tilasta shi ya biya sadakin irin wannan matar da yi wa fadi wanda kaga ba a yin haka a zina wannan fa idan ya zamto cewa kawai tilasta ta yi amma da kuma za a samu ya gwada mata wani abu na makami ko da sanda ne ya ɗauka ya mata barazana da shi a matsayi in bata amince da shi ba zai ji mata ko zai ɗauki mataki ko zai far mata ko kuma zai jikkata ta to a irin wannan malamai suka ce za a masa hukuncin sharaba ne za a masa hukuncin dan fashi ne Allah kuma ɗaukakin sarki a cikin alkur'ani ya faɗa mana hukuncin da ake yi wa dan fashi innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم شوى أنفسهم وكن شنسا إذا أن كام شيء أننت ذا أكشي شيء أما كشي وتهنير ولا كنشي أتقلي شيء إن كوبا أتقلي شباب تو أواتو ينكي مسك فالدابة هن هبو ko hannun hagu ko kafar hagu da hannun dama wato dai a ya galgala shi a wulakanta shi wasu zaka ga idan aka samu masu irin waɗannan halayya sai ka ga suna tausaya musu suna cewa ya kamata a ba su dama a ba su chance wanda chance za a ba su malam awal Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ya ambata cewa waɗanda suka yi zina ma wala ta'khudhukum bihima ra'afatun fi dinillah kada ku yadda ku tausaya musu a wajen tsayar da hukuncin Allah akan su mata halitta ne masu daraja masu kima a mahangatar musulunci duk wanda ya ci zarafin su hakika ya aikata mummunar ta'ada mummunar laifi kuma mutum musulmi mai hankali mai mutunci bai kamata a gabansa a keta alfarmar mace ba Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ya faɗa mana yana ma zargin waɗanda ba su tashi sun yi yaƙi sun yi jihadi ba idan inda suke ko ƙarƙashinsu ana wulaƙanta mata ana cin zarafinsu da ƙananan yara Allah madaukakin sarki cikin alkur'ani yake cewa wa malakum alla tuqatiluna wal mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا التي ميزيهنا بذا كتاشكو ياك إباب إنا كتي كذونا بكتاشكو ياك إباب بايانغاشي أنا ولك أنت لوننا أنا ولك أنت مات أنا ولك أنت يالا إن جاء الله سبحانه وتعالى أتشين القرآن ميجلما أسبو دهكا لليونا أبو ببانين musamman ma kuma labaran da ke zuwa cewa wasu daga cikin masu aikata irin waɗannan abubuwa sun ce daga cikin manufofin da yasa suke aikatawa akwai wato lakani da ake basu daga gurin bokayensu don cimma wasu bukatu nasu na duniya labari ya cimme ni cewa har an kama wasu waɗanda suke yi a masallaci cewa su nasu sai ka irin wannan ta'ada wannan mummunan abu, wannan abun la'ana, amma a masallaci ka san shi shedan idan kana so ya biya maka bukata, gurgudan yanda ka fusata Allah, gurgudan yanda ka saba ma Allah, gurgudan yanda zaka zanto mutumin sa. Ka san mutane ko akan duniya, duniyan nan ko kudi ko mulki ko wata bukata ko wanda baka so kake so ga gaya ya wulakanta, wasu a haka suke su suke halaka malam awwal. Saboda haka duk da haka zamu ce in bera ma da fa sata to daddawa ma da wari su ma a lokaci mata ya kamata su ringa kama kansu, domin duk wacce ta kama kanta ta shiga irin ta musulunci ta fito a kimtse da daraja da martaba, za ka ga mai irin wannan hali baya ta yi irin su. Amma wacce ta zo da matsatsiyar riga ta zo a jikinta a bayyane cikin tsareci, tana bayyana wasu halittunta, tana jawo hankalin maza, to kaga wanda ba shi da imani idan wato sha'awarsa ko bukatarsa ta motsa bisa ɗabi'a, mutum ba shi da control na addini, in ya samu irin wannan yanayi ya haukace ya ruɗe, sifa wato wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye sai wanda Allah ya kare shi. Saboda haka kaga in kin kiyaye mutuncinki, in kin kiyaye darajarki, in kin kama kanki, zaki ga masu irin wannan hali irin naki sukan samu karancin afkawa sabanin waɗanda suke wato mai da kansu da arha a cikin mutane. Sannan lalle ya zamto dole iyaye idan irin haka ya faru su tashi su jajirce su tabbata an dauki mataki akan wanda ya irin wannan abu, domin wani lokaci mutane muna boye wato masu laifi don gudun kunyar duniya, wanda kuma ba haka ya kamata ba. Kamata yi mu daure don ya zanto wani gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah. In ba a hukuntawa to kuwa ba za a daina ba.
Malam, wani zubin zaka iske yara ƙanana ake waɗanda masu ba su kai munzanin can da ka kwatanta ba?
Shine nake magana, shine wani lokaci akwai tsafi, akwai musiba, bala'i, ka san mutum ya fita daga cikin yanayinsa na ɗan adamtaka, lafiyar ɗan adamtaka, a ce wanda zai yana sha'awa ita ce ƙaramar yarinya. Ƙaramar yarinya wacce abubuwan da ke jan hankalin maza a jikin mata bai bayyana a jikinta ba ma balle ya ja hankalin mazan, amma sai ya ga saboda bala'i da musifa da jarrabawa irin ta Allah subhanahu wa ta'ala da rashin imani da yanda zuciyar irin waɗannan mutane ta riga ta bushe, sai ga irin waɗannan abin da ba abin sha'awa ba ma su suke sha'awa. Akwai masifa, akwai jarrabawa, sa'annan kuma akwai tsafe-tsafe da irin malaman boka, malaman banza, malaman tsibbu, malaman bokaye, su irin waɗannan su ma ya kamata in za a yi hukuncin a ringa haɗawa da su, waɗanda suke tunzula mutane, suke zuga mutane, suke ingiza irin waɗannan mutane da su je su aikata irin wannan aika-aika da tsammanin in sun yi haka za su sami duniya. Domin dama can a musulunci kamar yadda Samuratu ibn Jundub ya rawaita daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wasu malamai suka ce a zancensa ne, amma dai koyaya ne wannan zancen yana kama da zancen Annabi sallallahu alaihi wasallam, hukuncinsa hukumul marfu shine cewa haddu sahiri darbatun bisayfi, wanda yake boka hukuncinsa in an kama shi shine a guntile masa kayansa a kashe shi. Saboda wanda yake boka dan dabo a cikin mutane ya fita daga musulunci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad, wanda je gurin boka ko dan dabo kai da kaje din ma ka kafarta, balle kuma shi wanda yake bokan Allah madaukakin sarki a cikin aya daya a Al-Qur'ani sai da ya kafirta boka sau biyar, Allah ce wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila ala al-malakain bi Babil Harut wa Marut, har zuwa karshen ayar Allah sai da ya kafirta boka guri biyar a cikin aya daya. Saboda haka irin waɗannan mutane ba su da amfani kwata-kwata a cikin al'umma, wannan kuwa hatta a mahanga ta duniyar yau dan kungiyar asiri waɗanda sune bokayen zamani sune matsafan zamani sune mayin zamani babu amfanin barin su a cikin al'umma domin nakasa al'umma suke yi burkita al'umma suke yi rikirkita lamura suke yi gashi kuma su cutar da mutane su nakasa tattalin arzikin su da hankalin su da mutuncin su su kuma ba wani abin da za su ba da gudunmawa a cikin al'umma kamar su kamar mashaya kamar su kamar ƴan kwaya ba su da wata gudunmawa da za su kawo al'umma su kan ma matsala ce gaba ɗaya samuwar su a cikin al'umma saboda haka malam awwal musulunci yana goyon bayan matsayin da ake ɗauka akan masu faɗi duk da yake cewa mu a musulunci ba wai faɗi ne kawai haramun ba azinan ma gaba ɗaya haramun ne nan ne muka raba hanya da duniyar yau waɗanda suke ganin idan dai mace ta amince with her consent not against her will in wani abu ya shiga tsakanin ku na hakan babu laifi duk da yake cewa dokoki irin na jihohi da ma dokoki irin na federal court akwai wasu togaci da suka yi amma dai ba wani abu ne wanda duniyar yau take ganin sa a matsayin aibu ba to amma mu a musulunci dukan su aibi ne kai dai kawai faɗe da yake akwai ƙarin cutarwa a jiki musulunci ya fi tsanantawa a kai Allah kuma ya kiyaye mana ƴaƴanmu da ƙannanmu da sauran al'ummar musulmai daga sharrin irin waɗannan mutane kuma ya kamata uba da uwa da sauran iyaye su dinga bibiyan ƴaƴansu su san ina suka je ina za su je yaushe za su dawo suwa suke mu'amala da su sannan kuma menene a hannunsu ina suke shiga musamman a duniyar internet
to alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi da wannan tsokaci da malam yayi mana cikin wannan shiri na matambayi baya bata daga nan albarka radio mita 97.5 yanzu zamu je kai tsaye ga akwatin sakonnin da ku masu rokwato ta cikin wannan shiri da mu amsa kaɗan daga ciki kafin mu je kai tsaye gare ku
كأننا فقط أهل الأرض باقونا أمتي أمتي أدعوك فسنهضي همما من لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموالبة فبالجهالة قد خابت مساعينا
Masha Allah shirin matambayi baya bata albarka radio ke gabatarwa kai tsaye a ɗakin mu na watsa shirye-shirye tare da Dr. Ibrahim Adam Umar Disina malam mutum ne yake da hali kuma a gidansa na yawa ne sai a dafa abinci saboda ganin tukunyar ta zama tukunyar gandu sai shi a cire shi a ciki a dafa masa nashi daban idan ya haka yayi laifi
lafiyar sakalau
malam
abincin da suke ci shi in ya ci ba zai cutu ba inda yana da matsala ne irin na ciwon suga da irin cututtukan da ake yi wa mai su wato jan hankali da faɗakarwa da gargaɗi cewa kada ya ci kowane abinci da sai a ce babu laifi a yi masa nasa amma kuma kana mai gida kai ka sa a dafa maka mai kyau ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka more rayuwarka sauran gayyar gidan kuma ka dafa musu katta kafura ka ba su garau-garau bawan Allah ko a mahanga ta hankali kana ganin za ka zamto da daraja kana tsamanin za su ƙaunace ka matuƙar ƙauna shin kana tsamanin abin da ake ba wa iyaye na dukkan sallamawa saboda yadda su suke bayar da dukkan abin da suke da shi wa iyalansu za ka samu wannan fa balle mu je gabanin mu je zuwa ga mahangar addini amma a addini abinda musulunci ya tandar shine ka ciyar da iyalanka abinda ka ci ka shayar da su abinda ka sha a askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum ku zaunar da su a yanda kuka zauna gwargwadon samunku kowa ya yi gwargwadon abinda yake da shi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa liyunfiq lu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها الله bazai dora maka sai ka ci yadda abinci mai dadi da yawa in baka da shi ba amma kuma idan to cewa kai ka ci mai kyau amma su ka ba su ka ta kafara sai mu ce ko ka san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba ko ka san cewa ba wanda yake fadin irin haka a cikin musulunci saboda haka bawan Allah duk da yake cewa al-aslu abinda ake nufi da shi da iyalai shine ka kosar da su daga yunwa kada ka bar su daga yunwa duk wani abin da ya karu akan haka wannan karin kyautatawa ne to amma kada mutane su ji ana cewa karin kyautatawa ne a ce sai mutane su samu wato karfin gwiwa na yin abin da suka ga dama karamci da tako da sanin ya kamata yakan sa wani lokaci mutum yakan bar halal ko don kunya yanzu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani a suratul ahzab Allah ya ba shi dama cewa shi ba dole sai ya raba kwana tsakanin iyalinsa ba duk wanda yake so da ita zai kwana wacce kuma baya bukatar ta zai ma iya jingine ta koda tsawon wani lokaci ne sai ya ga dama ya kwana a ɗakin ta balle wani abu shiga tsakaninsu wannan nassin alqur'ani ne dama ce Allah subhanahu wataala Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta samu yayi amfani da wannan damar ba koda a ce hakan ba zalunci bane ba mutuntaka da ya kamata ba komai ake cewa kyakkyawan hali ba sai kai abin da yake ya kamata kai abin da yake zai faranta mutane rai zai sa su ji dadi zai sa su cikin wato kwanciyar hankali da nutsuwa da cewa suna cikin aminci ka san me irin wannan da shi da mutumin da zai ba su abincin da bai kai abinci ba zai ba su abin da wato yake ba lafiyayyen abinci ba amma shi ya fito teburin mai shayi ya sa a fasa masa kwai ya sa a yi ci indomie ya ci kaza ko a yi kada lasariya a rin kawo masa kafar saniya ko kafar akuya ko ragadada ko romo ko mai suna ɗiba sannan sun bar iyalansu a cikin gida wannan abin ba za mu ce zalunci ne kai tsaye ba inda har ya sun ciyar da iyalan nasu amma wallahi ba abin da zai jawo maka tun a nan duniya in ban da rikirkita maka gidanka domin zaman iyali idan kana da daraja a zuciyar iyalanka idan kana da mutunci a zuciyar iyalanka idan kana da tabbas a zuciyar iyalanka to zai maka sauki kwarai da gaske wajen sarrafa su da dora su akan hanyar da kake so su dora akai na kyakkyawar tarbiyya a kididdiga ta gwada mafiya yawan waɗanda suke lalacewa cikin yara zaka samu irin yaran nan ne na ƴaƴan da iyayensu ba sa iya ɗaukar nauyinsu bawan Allah kada kai saki kada kai sakaci ka lalata gidanka da kanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafa bil mar'i isman an yuzayyi'a man ya'ul ya ishi mutun laifi mutun ya lalata waɗanda yake shirwa ya Allah ka nesanta mu da arzikin da iyalanmu ba za su amfana da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam a roƙon arziki da yake yi yana roƙa ne don iyalansa sallallahu alaihi wasallam baka ji addu'ar manzon Allah ba Allahumma ij'al rizqa ala muhammadin quta ya Allah sanya iyalan a arzikin iyalan muhammad ya zanto abincin da zai ciyar da su arzikin dukkan abinci ake nema a ci a sha Allahumma ij'al rizqa ala muhammadin shi arzikin ya tashi roƙa sallallahu alaihi wasallam yana roƙa ne da iyalansa sallallahu alaihi wasallam saboda haka kamar yadda sayyidina Umar Allah shi kara masa yadda da yake fassara fadin Allah subhanahu wa ta'ala akan ma'aurata cewa iya kunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi inda su a talakawa ne mabukata ne inda akwai harkar aure da daukan dawaniya za ka ga sakamakon auren nan Allah zai ci gaba da buɗa musu shine yake cewa ajibtu liman talaba rizqa biduni nikah ina mamaki mutumin da yake neman arziki amma ko baya daukan dawaniyar gidansa baya shiga lamarin harkar auren gidansa yana kulawa da shi ya bisa tajriba yau da kullum ya tabbata yayi ta gwada mana dukkan mutumin da yake kulawa da iyalansa zaka same shi cikin wato rufin asiri wanda kuma yake wulakanta iyalansa ko na da dukiya zaka ga hankalinsa a tashe ki Allah madaukakin sarki ya sa a daina irin wannan abun a dawo zuwa ga turbar daidai a yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
to amin sun ma'ani malam tambaya ta gaba tana cewa mace ce ta nemi izini ga mijinta ya bata dama ta fita unguwa amma kafin ta dawo sai ta samu ya sa kwado a cikin wannan kwado na ɗakin ta da ta kulle. Ina hukuncin wannan?
Hukuncin sa shine ya kulle kofar gidansa.
Na'am.
Me ya kawo zancen saki a nan gurin? Na san nan ake so a nufa.
Na'am.
Ba abin da ya kawo dan ya kulle gidansa ba yana nufin ya sake ta bane ba. Sai dai in shine yayi bayanin cewa abin da yake nufi da kulle gidansa shine sakinta. To amma dan menene zaka kutsa cikin tambayar da hankali ba ya tafiya zuwa gare shi? Akwai wasu lafuza da in maza sun faɗa za a nemi ƙarin bayani a gurinsu, kamar ya ce mata je ki gidanku, ni na gaji da ke, zamanmu ya isa. A irin waɗannan lafuza waɗanda suke masu harshen damo za su iya ɗaukan ma'anoni daban-daban. Za a tambaye shi me yake nufi. Idan yana nufin saki ne sai a tabbatar da saki. Idan yana nufin barazana ne irin taku ta maza malam Auwal, ya ce to kin ji fa shiga ta har kai ta yinki, don kin ga in kika ci gaba zaman ku zai iya karewa. Amma haka kawai dan ya dauki kwado ya kulle gida, ya kulle gidan sama Allah sai ya bashi, yana so tunda da ta yi kashin akuwa kashin
kunnan kashi,
kunnan kashi kai ake cewa ko ta fita, to shi ma ya kulle gidan nasa. Kada da Allah kowane abu sai an karkata shi, an juya shi zuwa ga lamadan sake sakin nan fa ba abu ne da ake so ba. Haka ba wani magana a kai.
To alhamdulillah, malam mutum ne yana tuka babbar mota sai tsautsayi ya sa ya buge mutane uku nan take duk suka mutu, ya zai ya yi kafaran waɗannan rayuka?
Allah madaukaki sarki a cikin alqur'ani ya faɗi hukuncin haka, cewa wanda ya kashe rai diyarsa a bayan ya bada diya, in akwai in an nemi diya ko wanda ya kashe rai bisa kuskure akwai kafara a kansa. Kafaran nan ko dai ya yanta baiwa, wanda yanzu babu wanda yake baiwa, babu baiwa. Abin da yake fa zuwa na farko shine azumi na kwana 60 kuma a jere ba tare da yankewa ba. In yayi 60 yayi wa mutum na farko kenan, in kara wani 60 yayi wa mutum na biyu kenan, in yayi wani 60 ya yi wa mutum na uku kenan. Kaga 60 sau uku 180 yake kansa. Sai dai tsakanin na farko da na biyu zai iya hutawa, zai iya dan wato tsagaitawa, amma in ya fara sai ya kare. In dai ba wani uzuri ne ya shiga tsakani ba, kamar a ce uzurin lafiya, rashin lafiya, to nan ba za a ce azuminsa ya rushe ba, ko a ce uzuri wanda ke amintacce a shari'a ba za a ce azuminsa ya rushe ba. Amma in ba haka ba, in yi sakaci ya dan dakata, to azumin ya rushe, dole sai ya yi su a jere. Cewa da wasu suke yi ai azumin da ke kansa 60 ne guda daya, da wani dalili ai Allah ya sanya azumin 60 ne akan kowace rai, saboda haka akwai waɗannan azumin muka akan sa gaba daya. Haka malamai suka ambata.
Malam mutum yana biyan irin wannan bashin azumi sai Ramadan ya shigo ya zai.
Shikenan, shi ma Ramadan uzuri ne.
Na'am.
Sai ya azumci Ramadana, idan
Ramadan
ya kare
sai ya dora.
Bayan sallah sai ya dora.
To alhamdulillah, mai sauraro cikin wannan shiri na matambayi baya bata da ake saurare kan mita 97.5 daga nan Bauchi, Birnin Yakubu. Muna nan ne dai a ɗakin watsa shirye-shirye tare da Dikta Ibrahim Adam Umar Tisina. Kai ma kana iya shigowa cikin wannan shiri ka yi tambaya akan namba 0706128947. Akwai kuma namba 0807094323. Sai mun ji daga gare ku.
ويزرع الورد فينا والرايا فينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة بالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرايا فينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة بالجهالة قد خابت
مساعينا. Allah yanzu mu je kai tsaye ga ku masu sauraro. Ina jin muna da tsaye a layi. Assalamu alaikum. Na barka da shigowa da muke tare.
Na magana da Safiyanu
daga
to ban Safiyaru kai tambaya ga malam
malam malam tambaya ta shine ana
na
aje ne da mai sallar magariba to an hada ana ruwan da magariba da aka dace ne to ni da ke sallar magariba sai ne samu sunan sallar da ni to ba an da kina bai ta yi sallar shi ke to malam ka kace da ke sallar magariba ne ko kuma ne kawai a cikin wannan sai ne sai ne ko kuma da ke sallar naka ne mu kwanta da kai sallar juma'a sai magariba naka kai ki yawo magariba ne ko kuma da isha ne
duwan da sallar farilla ta kuke masa sama da guda daya ina da ziyara masu ziyara musu a jere ne in Allah da la'asar ta kuke maka sai kai azhar sa'annan kai la'asar in magariba da isha ta kuke maka sai kai magariba gabanin kai isha haka suke a jere gurin Allah subhanahu wataala haka kuma lokacin su yake shi ma a jere saboda ka irin wannan yanayin naka da kado ta tara ana sallar isha'i ko da ya zanto cewa kai jinkiri har sai sun kammala raka'a daya ta farko sai ya zanto ka bi su a cikin raka'a guda ukun da suka rage kai kana mai niyyar magriba su kuma suna yin isha'i wannan ya halatta amma a ce kuma kai raka'a hudu da sunan kai sallar magriba wannan bai da asali akwai abin da Ibn Abul Barr Numari ya ambata a cikin littafin Tamhid cewa shine fahimtar Tawus bin Kaysan da Makhul cikin manyan tabi'ai cewa idan mutum ya sami kansa irin wannan yanayi sai ya sallaci raka'a guda uku sai kuma ya zauna har sai imam ya kammala raka'a tasa guda ɗayar wanda shi ba zai yi ta ba sai ayi sallama tare wannan abun malamai ba su amince shi ba da shi ba zan ce ne wanda yake mai rauni wallahi ta'ala ba
to man Sufyan mun gode da kasancewarka da albarka radio assalamu alaikum wa rahmatullah to mun rasa wannan kira kana iya shigowa akan 07761289947 da kuma 08074 0023 cikin wannan shiri na matambayi baya bata daga nan albarka radio Bauchi Dr. Ibrahim Adam Umar DC na tare da mu wa alaikum assalam
sunana Yakubu Abubakar
Yakubu kafin mu yi nisa ka kashe radio ka ko ka bar jikin radio
karama Allah tambaya na nan dadi ne
na'am Allah yana ji
yadda yake maganan cewar idan ka sarar sallar magariba sai baka tuna ba sai da sabi idan salloli sun kai guda biyar a jere sannan annashi suna da cewar wancan guda ɗayan ka bari annashi
kamar mai ta tambaya ta
gani ko kuma a'a wannan ɗayan zaka dauka
na'am
shin zai yiwu malam Yakubu a ce mutum ya manta bai salloli biyar ba gaba ɗaya yana musulmi ko bai tuna ba zai yiwu
malam Yakubu ya sauka
ya kamata mutane su gane cewa tambaya akan lamarin addini ba filin wasa kwakwalwa bane ba akan yi tambaya ne akan abin da yake ya faru ko abin da yake
zai iya faruwa
ba wai kawai ana tambaya ne dan a gwada malami
ko yar kure
duk da yake cewa na tabbata ba wai yar kure yayi ba kawai dai kari ne 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 mana bayani ba wani abu ne wanda yake mai wahala ba ko mai damarwa ba shi wannan mai amsa tambaya da ce bai sani ba tunda dama abin da bai sani ba yafi abin da ya sani yawa ilimi kogi ne dan muna amsa tambayoyi bayan na gwada cewa ko an san komai ko an hadu ko an cure ko an kawai dai tarayya dai a cikin lada da sauran mutane cewa dama ce bari ka yaye wa mutane duhu kan dan abin da ka sani saboda haka amsa tambayansa shine ko sallah da za a kadara ya iya mantawa bai sallar kwana biyar ba hakan nan zai ci gaba da jero su a shirye yanda suke a da can amma ba maganan cewa bari ya tsallake shi yana san abin da yake so ya tambaya cewa da za a ce ya manta guda shida ya manta azhar la'asar magriba isha'i asbahi da azhar din washe gari to in ya tashi zai azhar din ta washe garin ne gabanin azhar din jiya in ma hakan ne zai dauko abin ne a jere yanda ya manta su hakan nan zai yi su haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rama sallarsa lokacin da manzon Allah ya manta aka shagaltar da shi bai samu damar yin sallah ba a lokacin da ake Ghazwatul Ahzab ake tona wannan gagarumin ramin da aka kewaye garin Madina da shi haka ruwa take cikin Sahih Muslim wallahu ta'ala ana
Allah ya samu daɗi assalamu alaikum wa rahmatullah
alaikum salam wa rahmatullah
na'am barka da shigowa shirin matan bai ba bata
barka da warhaka na yau malam barka da warhaka
barkan malam
yau wannan tambaya na shine kaman mutun ya zo masallaci da asuba yana so yi raka'atul fajr to shin ya zo masallaci sai har fajr ya riga yake to shin zai in ya zo zai gabatar da masjid ne ko kuma in yayi ta ya wadatar masa zuwa ga raka'atul fajr din ko kuma zai yi
idan
na marasa
na fara mun gode idan mutum
misali gaga na
kuma na koyi tambayar ka insha Allah
yawa na
gode ko zaka tsaya akan layi dan in ban fahimta ba sai ka gyara abinda nake abinda na fahimci ke nufin cewa ya zo masallaci ga alfijir ya fito ga dama idan mutum zai shiga masallaci ko in ya shiga masallaci ba a so ya zauna sai ya yi raka'a biyu kamar da ke cikin Bukhari daga Annabi sallallahu alaihi wasallam riwayan Abu Qatadah al-Ansari رضي الله تعالى عنه شوى إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين سلمكم ركعتين الفجر أمسى إذا شيء إذا أكسام إبادة واتو بدابيو وأن دستكي دكان سنة كما هذا جونا كما لوكتي تيني وكون أو أكيس أكيب أو لوكتي سدوية زو أتالي إذا كيد إيرا يكن أوكي وإيرا ذاك إيه ركعة تحية المسجد إنك لوكتي كدا إتنا تحية المسجد إنك ita kuma ita ne raka'atul fajrinka musamman misalin irin wanda ga abunan janaba ya kamata gabanin ta wanka sai kuma haila ya zo mata to idan haila ta dauke in ta tashi za ta wanka guda ɗaya saboda nan ma ibada ne guda biyu wadanda suke kamancecce ne da junan su kuma tsarin su iri guda ne wallahi
na'am mala na'am ga tambaya na biyu mala
na'am
yawa kaman mutum bai samu yayi tafiya ba kuma bai samu wannan dan ba to sai kasance an gidar da sallan asuba ina ganin wasu sukan tashi domin gudanar da wannan
idan mutum bai samu damar yin raka'atul fajr ba saboda an shiga salla
yawa to in aka idar sai daga zaran
an shiga ba sai ya kawo ina zo mala
na'am
ina jin ka
yawa akwai addu'a akwai azkar na bayan kowace sallah shi da ka iya tashi ka gudanar da wannan sallan san da gaba ko sai ka wannan azkar na bayan kowace sallah
ko dai tahiyatul masjid idan mutun ya shiga ya zo masallaci bai tahiyatul masjid ba sai ya samu sallan farilla to shikenan fa tahiyatul masjid ta riga ya ta fadi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idza uqimatus sala fala salata illa almaktubata idan aka tsaya da sallah to babu abin da ke kanka na sallah in ba rubutacciya ba a wannan lokaci to tunda ka riga ya kashi ga masallacin har kai ta wannan ta riga ya ta fadi maka lokacin ta ba lokaci ne wanda yake budadde ba amma ita tahiyatul ma'abunan raka'atul fajr ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamar da yake sallar kubra cewa ya idan da sallah zai juya tafi gida sai ga wannan raka'a biyu yana raka'a yana sallah bayan sallar subahi sai ya tambaya yace wannan fa sai aka ce masa ai bai raka'atul fajr bane yake sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce bai ce komai ba duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka aikata a gaban sa bai ce ba daidai bane ba to wannan abin ya koma daidai kenan sannan tambayar ka ta karshe cewa idan mutum ya samu kansa a haka to me ya kamata ya fara yi azkar ko kuma rama raka'atul fajr ai raka'atul fajr lokacin ta yana da dan tsawo har zuwa gari ya waye kai ko da ma a ce gari ya waye a ce mutum ya samu kansa a yanayin da sai da ma rana ta fito gabanin ya fara sallar asubahin saboda barci to ya halatta ya fara da raka'atul fajr sa gabanin ya sallar asubahi kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yayi a wata tafiya da yi a wani yaƙi
saboda haka abin da ya kamata ya fara shi ne azkar dinsa sannan daga baya yayi raka'a ta yi fajirin sa wallahi alam
Allah ya samu dacewa wa alaikum assalam
amincin Allah ya fara tabbata gare ku ya ku malamai magadan annaba
to mun gode Allah ya saka malamai yana jin
ka ba malamai bane ba amma wannan amincin Allah muna fatan ya tabbata kanmu
malamai
malam ina so yi wani tambaya ne kuna tare da sadda wani ci badara
to malam
kuma ka sadda wani ci dan badara
to
ya malam akwai kaman wata mata
hakan
nan tana da yaranta guda biyu bayan tana kyautata mata sosai dari bisa dari wanda da a ce yaro yana biyan mahaifiyarsa da wahalan da ya mata ko ta matsalin ce maka to ita kaman da ta biya ta saboda jinya idan ba ta da lafiya za ta mata jinya idan wani shauran abubuwa da haka nan duk za ta mata amma ita wancan din tana kyamatan kamar ma a ce wannan ita ta haife ta za ta iya ciwo ma ta kwanta har ta tashi amma kuma ita ba za ta ma wajen da take ba
ka gane ko kai tambayan kai tsaye ka bar bada wannan labari
to malai he na baka labarin a tunani sekunda
a ba mu da wannan lokacin saboda shirin namu na tambaya ne kawai
wannan din tambaya ne malam
to masha Allah da fatar zaka sake kira ka nade tambayan ka guri guda kai ka bar labarin ka
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
wa alaikum awal barkan ku da waraka
na'am barka
yawa kai da malamin fitin ku da ai
to mun gode
yawa tare kuke da Bala makwalla
na'am kai tambayan ka malam Bala
yawa tambaya na nan shine yanzu mutum ne yana da mata matan nan nasu yi suka rabu da ita suka rabu da ita kuma yayin kanwanta wanda suke uwa da uwa daya yayi biya santa to shin ya kamata ya aure ta ko ko bai kamata ya aure ta ba
kanwar matarka da gaggon matarka da babar matarka sun haramta maka ne temporarily ma'ana na dan wani lokaci don Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani da yake magana akan yar uwar mata cewa yi wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf inna Allaha kana ghafurur rahima an hana ku hada yaya da kanwa a lokaci guda a matsayin matarka duk kai kadai Allah mai gafara ne mai rahama kan abin da aka yi a zamanin jahiliya amma daga zarar ka rabu da ɗaya ta iddata ta kammala iddata ya halatta ka aure ɗaya
wata
ƙwarai da gaske ba haramu bane ba
na'am kuma
har za su amince su yadda iyaye su baka shikenan ba haramu bane
na malama ya waɗanda suke zuri'a ɗaya kuma duk sai ka zaka iya auren su ka hada su guri ɗaya ba
wanda suke zuri'a ɗaya in dai ba ka hada mata da ƙanwarta ba ko ka hada mace da gwaggwanta ba ko ka hada ta da uwarta ba ko ka hada ta da yarta ba ko ka hada ta da yafinnanta ba duk wacce wanda ba waɗannan ba in ka hada su
yaya da kanwa ne dai amma zuriya ɗaya
na ce kai kwaɗa kamar yar yayan babba no duk sai ka aure su wannan halal ne
masha Allah
wallahu alam
to Allah ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi
wa alaikum assalam ya malam ku ya hakuri to ina ganin nayi kuskure
wani ne
malam
tafi dan badara ne to kai tambayar ka kawai
ina sai wancan ne ta ba uwan haushe take cewa to idan ta mutu ba ta yadda ta ci gadon ta ba to wannan gadon idan ta mutu yana da kyau a batan ko kuma yaya dan ta ce ta mallaka ma dai ne kan ma gadon
mutum bai isa ya kawo gyara a cikin tsarin Allah ba Allah madaukakin sarki shine shirdanta ya she hukunta ya sanya doka ce cewa idan mutum ya mutu duk wanda yake dan sa za a bashi gadan sa da kawai ba za a bashi gadan mahaifansa bane ba idan shi ya kashe mahaifa ko ya sanadiyar kashe su amma in dai a ce baya musu biyayya ne ko a ce baya kyautata musu ko kuma sun mutu suna fushi da shi wannan kadai bai isa a ya sa a hana su gadan iyayensu ban musulunci ko aka je kotu dole a tilasta a raba gadan da su sai dai kuma mutum ya yi asara a ce mahaifansa sun mutu suna fushi da shi
wallahi
wato mallan zanubin yarinyar bai shafi gadan ta ba wannan zanubin ta daban da uwar
Allah bone shi gado Allah ne
to tafi da mun gode sosai to tafi da masha Allah tafi dan badara mai sauraro kana da dan sauraron mintuna da zaka iya shigowa ga wani ma assalamu alaikum
Assalamu
alaikum. Wa alaikum salam. Radio kina kunna ko?
Eh kana tare da Fatima da Gareru.
Amma radio kina kusa da ke ko?
Eh na tashi.
Yawa Fatima. Na'am.
Mallan da Allah tambaya zan yi.
Mallan yana jin kiki tambaya.
Mace ce tana da aure.
Na'am.
Sai ta yi zina. To amma kuma idan tana tambayan mu da haka
sai ta ce mene?
Sai ta ringa cewa ya fi mata laifin da ta masa. To, amma ba ta gaya mishi ne ba ne. To, ni ne ce.
Malama duk lokacin
da. Sai ce ya yafe ta.
Duk lokacin da mutum ya yi laifi, Allah Maɗaukakin Sarki ya sutura tashi, to kamata ya yi shi ma ya ƙara sutura kansa ya ɓoye wannan laifin. Bai daga cikin sharaɗin tuba sai mutum ya fito ya yi bayanin cewa ya yi laifi wa mutane, ya yi laifi wa duniya, ya yi laifi ya sanar da duniya cewa ya yi laifi. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulima. Allah baya so a ringa bayyana abin da yake laifi, a ringa bayyana shi. A cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna Allaha kullu ummati mu'afan ilal mujahidin. Radio yake bai wa Allah
ki dan bar jiki radio
din ka kuma ka Allah zai iya yafe musu zai iya yaye musu abin da suke ciki na jarrabawa ya kuma gafarta musu sai masu yin laifi suna bayyanawa to da ka irin wannan yanayi akan abin da kika ambata na labari asali ba ma sai ta fada wa mijinta ba laifi ne ta riga ta yi dan ta yi zina bai sa auren ta ya mutu ba dan ta yi zina bai sa auren ta ya kare ba amma ta yi laifi ta ce amma mijinta idan ta tuba Allah subhanahu wa ta'ala zai yafe mata amma ne da wasu suke yi cewa dole sai ta fito ta faɗa wa mijin ma shi ma ya yafe mata gabanin Allah ya yafe mata saboda tana karkashin sa ne yana hukuncin yayi kama da hukuncin ga haƙƙin wani ko ya taɓa haƙƙin wani wannan bai yi kama da wannan ba saboda zina wata aba ce wacce take tsakanin bawa da Allah kadai ina tsammanin mun taɓa amsa irin wannan tambaya wacce ya daga hankalin wasu suka yi ta damuwa su yi haƙuri wannan shine hukuncin shari'ar musulunci kuma shari'ar musulunci sabanin hankali saboda haka ta ƙara rufe asirin kanta kada ta yadda wani ma ya san da labarin bayan ita kadai
Allah ya sa mu dace Allah ya sa ta fahimta assalamu alaikum
wa alaikum assalam wala albatun
gurai na barka da shigowa wannan shiri na matambayi ba bata
ke kuna tare da Mubarak da kace daga Zango
na'am malam Mubarak yi tambaya
tambaya na nan shi ne malam misali mata ne wanda ya zama cewa ta sai maganin bera Allah da samun bera ke ta a karkashin gado sai zama yaro karami dan shekara ya yi shiga wannan ginin da kan shi da cewa ta ki maganin bera ne ki ji ji malam akan da ke azumin kafara ne ko kuma jiya
warai da gaskiya wannan kisa ne amma bisa kuskure domin dama definition ko abin da ake cewa kisan kuskure shine kai amfani da abin da ba a san yana kisa ba bisa al'ada an saba amfani da irin wannan abun ana bugu misali baya kisa ko kuma an saba sanyawa yana kashe beraye ba yana kashe mutane ba sai a samu kuskure kai ana ka sai sanadiyar kashe mutum to irin wannan yanayi kasantuwar kuskuren da aka samu shi aka ce wannan kisan naka na kuskure ne ba na ganganci bane ba ko dan mutum ne ko yarsa yarta ne ta kashe da wannan tsarin ta bisa kuskure akwai azumin kafara akan ta wallahi ta'ala
Allah ya sa mu dace Allah kiyaye assalamu alaikum
wa
alaikum assalam malam na wannan na mamaye na jinki ki tambaya
sunana
Maryam daga Federal
Ki tabbata ina ji yawancin malamai suna fadakarwa akan family plan yana da kyau ba haramu bane ba a musulunci
akwai bukata ba
abinda
na akwai bukata ba wai haka wadanda dama ba
To abinda nake so a ƙara mun bayani akai malam kamar yanzu idan kai ya san sa ka al'adanka ya sai kamar wata guda ko kwana 40 shi bai tafi ba shi bai sai daina zuwa ba gashi nan dai haka yakan kai kamar kwana 30 ko 40 haka
idan mace na da kanta
a musulunci kwana al'ada kwana 15 ne sai ka fara sallan
malama maryam
to ya matsayin wannan na
idan mutum ya koma ci ta sha wani magani maganin na family planning ne ko maganin doctor da haila ne ko wani magani ne da ta iya sha sai aka gano cewa wannan malam maganin shi yake sanadiyar likita mata al'adata hukunci mai sauki ne kada a ringa rikicewa in ta san cewa wannan abin shi ya jawo mata ta samu kanta irin wannan yanayi to sai ta ringa komawa al'adata da ta saba inda mata saba kwana uku ne duk wata to wannan kwana uku za su ci gaba da yi sauran kuma su ɗauke shi a matsayin jinin cuta wallahu a'lam.
Nagode malama Maryam mutum na jin na ƙarshe za mu ɗauka mu amsa mai tambayar. Wa alaikum salam.
Ina mutuwa ta kawai da malam.
Amina bismillah.
Ina
tare da malam Abdul Razak.
Tambaya ta shi ne nake malam nan. Kamar irin haɗa sallan nan da ake yin kamar lokacin ruwa. To sai ka zo ka samu ai da sallan mangariba ana cikin sallan isha kai da ka zo shin naka da sallan za ka yi daban ko kuma za ka ji su ne sallan su wanda suka haɗa sallan isha ne.
Ina da malam Abraham malam Abdulrazak ya riske mu a tsakiyar shirin ne ko
bai mu ta farko
ba. Ka riske mu ne a tsakiyar shirin. Domin ita ne tambayar farko da muka amsa irin wannan tambayar taka hukuncin a takaice shi ne mutum tsaya maza mu amsa maka
zaka ji amsa tambayar
kama hukuncin shi ne mutum zai fara sallan farko ne sannan ya zo ya sallaci sallah ta biyu ba magana ka sallace isha'i daga baka zo ka sallaci magariba ba haka suke a tsaraba inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Na'am
har ka ƙara mai haske ma kace zai iya bin wannan jami'in sallar isha'in amma an wuce shi da raka'a guda ko
na'am
na'am Allah ya sa mu dace ga mutum na
wa
alaikum assalam
awa barkan ku da warhaka malam awal
na'am barka
awa ba tare da Aliyu tafi da wala nga
ta malam Aliyu
awa tambaya na shine mutum ne yake da aboki
na'am
to yana da aboki abokin kuma yana aikata ayyukan da baya da kyau. To kai a matsayin na aboki sai kana ta gaya masa gaskiya kana gaya masa gaskiya abinda yake baya da kyau to sanadiyar haka har ya kai mu kun yi faɗa kun bata da shi har ya kai mai ce maka shi ba zai sake ma magana ba har duniya ta nade ka bi shi ka masa magana ya ki sauraron ka ka bi shi ya ki sauraron ka to kai yanzu ya wani mataki ya kamata ka tambaya na kenan.
To tafi da wayar ka zaka ji amsa tambayar ka yanzu. Na'am.
Malam
Aliyu Tafida.
Aliyu Tafida. Kana jina?
Ya sauka.
Ya sauka.
Na'am.
A irin wannan yanayin naka, ai kai kai nasiha ne. Ka ja hankali ne. Ka faɗakar ne. Ka nemi abin Allah ne. Ka nabi abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma sai girman kai ya kama shi. Allah madaukakin sarkin Al-Qur'ani dama ya faɗa ana iya samun haka.
نعم
واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاسم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد cikin mutane akwai wanda in kace masa ji tsoron Allah sai girman kai ya kama shi ji cewa shi fa isasshe ne sai hakan ya hana shi karban gaskiya.
Na'am.
To Allah madaukakin sarki ya yi cikin Qur'ani dama ya ce ya halatta a kaura cewa mutumin da yake sabo kuma ya kide na saban cewa Allah ya ce a suratul nisa'i idan kun ga waɗanda suke saban Allah kada ku zo na tare da su fa la taqulu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghayru innakum idhan mithluhum idan kun gan su suna yin abin da yake laifi wani laifin na magana ne kada ku zo na tare da su kamar yadda kai ma in ka gan shi yana yin abin da ke daidai ba ya kiya daina ka masa nasiha kada ka ci gaba da alaka da shi
ko
in kuma ka ci gaba da alaka da shi kai ma ka koma kamar sa in ji Allah subhanahu wataala saboda haka dan ya kaurace maka wannan ba kai laifi ba amma kai abin da ke kanka
shine in dai har Allah ya saka game da shi tunda yana nan a matsayin kansa wannan musulmi to ko da yana da laifi kai masa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa kada ɗayan ku ya kaurace ma wani sama da kwana uku su game da juna wannan ya kauda kai wancan ma ya kauda kai sai manzo Allah ce fa khairuhum alladhi yabda'u bis salam mafi alheri shine wanda zai fara da sallama an kace sallama assalamu alaikum wa rahmatullah lada ne zaka samu ba kuma abin da zaka samu na kaskancin duniya saboda ka ba Allah ne shine da zai kaskanta saboda ya bi shaidan wallahi ala
to Allah ya saka da alkhairi mala da fatar wani mako zamu kasance cikin koshin lafiya a wannan ɗakin na gabatar da wannan shiri to a madadin shi Dr. Ibrahim Adam Umar Bisina Awul Musa Yakubun Kada na jagoranci wannan shiri nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وغذينا لنستفيقك أهل الكهف حقا